Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To, baballe, sojojin Ukraine da na Russia sun gauza fada a wajen birnin Kyiv da safiyar yau Juma'a. Wuni na biyu da Russia ta kai mamaya a kan Ukraine, yayin da ake ci gaba da bin hanyar diplomasiya don dakatar da yakin kana kasashen yamma suna ƙara taimakawa kawai. Gwamnatin Birtaniya ta yanke shawarar faɗaɗa wani fili da take yi domin baiwa mazauna Hong Kong daman komawa da zamansu a Birtaniya, matakin da zai kyautata rayuwar dubban matasa da suke neman arkewa daga muzgunawar China a yankin, wadda a baya take karkashin mulkin Birtaniya. Kana mayaƙa 'yan awari a arewa maso yammacin Kamaru sun saci malamai 10 a makarantar yara masu fama da nakasa.
Tokanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a sabuwar dokar zabe da aka tsara domin yi wa tsarin zabe a Najeriya garan Bawul. Muna tafa da ƙarin bayani. Masana diplomasiya a Najeriya sun fara tsokaci kan halin da 'yan Najeriya ke ciki yanzu haka a ƙasar Ukraine, bayan da Rasha ta kaddamar da farmaki a ranar Alhamis.
Akan matsala kaɗan tunda lokacin da wannan rikicin ya fara, ake suna cewa mutanensu su tashi su bar Ukraine. Mu kuma da ya kamata tun lokacin muka ce mu ci mutanenmu su ma su tashi, aka jira sai da rikici ya tashi sosai.
Bayan nan kuma muna tafa da tattaunawa kan halin da ƙasar Ukraine take ciki, bayan da Rasha ta kaddamar da hare-hare a kanta kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka, wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. Amma in sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Sojojin Ukraine da na Russia sun gamza fada a wajen birnin Kyiv da safiyar yau Juma'a. Wuni na biyu da Russia ta kai mamaya a kan Ukraine, yayin da ake ci gaba da bin hanyar diplomasiya domin dakatar da yakin kana kasashen yammacin duniya kuma suna ƙara taimakawa kawasu. An ji ƙararrakin fashewa a babban birnin Ukraine da safiyar yau Juma'a. Jaridar da New York Times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin Kyiv. Times ta ce bidiyon ya kuma nuna akalla ana harba wasu makamai masu linzami guda biyu a kusa da Kyiv kafin fashewar. An ji ƙarar jiniyar motoci a garin Lviv da ke yammacin Ukraine, inda ke kusa da iyakar Poland, da akasarin jakadun kasashen waje suke zaman wucin gadi. Sai dai shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin kungiyar NATO da ma gwamnatoci sun gudanar da taro ta yanar gizo da safiyar yau Juma'a. Tun da fari dai mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta shiga wani taron yanar gizo da shugabannin wani rukunin kasashen NATO da ke gabashin Turai. A hali da ake ciki kuma, kasar Japan za ta ɗora takunkumai a kan Rasha da ke auna kayayyakin da take aikewa da ma'aikatun kuɗi, in ji Prime Minister Fumio Kishidi a yau Juma'a, bayan da ƙungiyar ƙasashen G7 masu arzikin masana'antu sun amince su ja kunnen Rasha a fannin tattalin arziki saboda mamayar da ta kai a Ukraine. Sanarwar ta zo ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya kaddamar da wani gagarumin farmaki ta ƙasa da kuma sama a jiya Alhamis. Kishidi ya ce kasar ta uku mafi karfin tattalin arziki a duniya tana shirin ɗora hannu akan kadarori da kuma dakatar da bayar da biza ga ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi a Rasha da kuma daƙile kadarori a ƙoƙarin auna cibiyoyin hada-hadar kuɗi na Rasha. Ita ma Amurka ta ba da sanarwar hana fitar da kayayyaki zuwa wasu muhimman abubuwa, wanda shugaban Amurka Joe Biden ya ce za su kasa fiye da rabin kayayyakin fasahar zamani wanda Rasha ke shigowa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Birtaniya ta yanke shawarar faɗaɗa wani shiri da take yi domin baiwa mazauna Hong Kong damar komawa da zama a Birtaniya, matakin da zai kyautata rayuwar dubban matasa da ke neman arcewa daga muzgunawar China a yankin da a baya take karkashin mulkin Birtaniya din. Shirin da ake kira LBO a takaice, wanda ya baiwa miliyoyin mazauna garin na Hong Kong damar zama 'yan ƙasa a Birtaniya, an kaddamar da shi ne watanni 13 da suka shuɗe. Matakin ya biyo bayan wata dokar ƙasa da gwamnatin China ta kaka bawa Hong Kong, wanda masu suka suka ce tana cin karo da walwalar jama'a. A baya, mazauna Hong Kong da aka haife su kafin shekara 1997 lokacin da aka mika wa China birnin daga Burtaniya, su kadai ne suke da cancantar zama 'yan ƙasa a ƙarƙashin wani shirin. Amma bayan wani taron majalisar dokoki a jiya Alhamis, ministan harkokin migration Burtaniya Kevin Foster ya ambato wasu sauye-sauye a cikin wata rubutacciyar sanarwa wanda ake sa ran za ta fara aiki a cikin watan Oktoba.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a sabuwar dokar zaɓe da aka tsara domin yi wa tsarin zaɓe a Najeriya garan Bawul. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruku Musa.
The practical application of section 84 subsection 12 of the electoral.
Shugaba Buhari yace aiki da wannan sashe na 84 sakin layi 12 na wannan sabuwar doka ta 2022 zai takaita ko cutar da masu rike da mukamai na siyasa ko na mulki masu neman su shiga zabe ko a zabe su damar yin walwala kamar da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bada a sashe na 40-42 inda ya baiwa kowane dan kasa damar shiga zabe kuma a zabe shi ko a matsayin jam'iyya ko kuma a matsayin zabe na kasa. Yana mai cewar bangaren da kawai kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabo dangane da takaita shiga zabe ko a zaba shine inda aka bada wata daya ga masu rike da mukamin siyasa damar su aje mukamin su domin su je su shiga takara. To bayan da Shugaba Buhari ya kammala wannan bayanin ne na tuntubi ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami domin in ji karin haske dangane da bangarorin da Shugaba Muhammadu Buhari yake fatan majalisa ta cire domin wannan sabuwar doka ta yi tasiri kuma ta yi albarka. Ganin irin muhimmancin da kasa baki daya aka baiwa wannan sabuwar doka wadda za ta kawo sauyi da gyare-gyare da hana magudin zaɓe ko yin aringizo na ƙuri'u idan lokacin zaɓen yayi, inda yake cewa
idan ta yi la'akari da kashi na 40 da kuma kashi na 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya shartanta cewa babu wani ɗan ƙasa ɗan Najeriya wanda za a tukatar ta fuskar tauye masa ma'aunin zaɓe ko ya zaɓa ko a zaɓe shi a sanadiyya da ke da nasaba da jinsinsa ko bangaren da ya iso ko addininsa ko kuma ra'ayinsa na siyasa. Bisa la'akari da waɗannan kashe-kashe na tsarin mulki na Najeriya, idan ka bar wannan kashi na 84 kashi na 12 na ita wannan dokar zaɓe, za ka iske cewa an samu cin karo tsakanin wannan dokar zaɓe da wannan, saboda shi wannan kashi na 84 ƙaramin kashi na 12 na sabuwar dokar zaɓe ya yi nuni da cewa duk wani wanda yake riƙe da muƙami na siyasa bai zai zaɓa ba za a zaɓe shi ba a lokacin da yake riƙe da wannan muƙami na siyasa. To idan ka yi la'akari da ƙarshen kashi biyu na tsarin mulki da na ambata na 40 da kuma na 42 wanda ya ce ba za ka cutu a sanadiyyar jinsi ko mu'amalarka ta siyasa ko yanayin aikinka ba, to wannan kashi da 84 ƙaramin kashi na 12 ya yi karo da shi ba ga fata, saboda ya nuna cewa wannan da ke riƙe da muƙamin siyasa ba za a zaɓa ba za a zaɓe shi ba a wani tsari na convention wato taro na ƙasa na jam'iyya ko kuma congress a mataki na jiha. To har ila yau abin damuwa dangane da shi wannan kashi dokar tsarin mulki har ila yau ya zo da wani kashi wanda ya tsakani wato kashe-kashe a kan abin da tallace yi cancantar tsayawa burshin cancantar tsayawa takara wanda ya ambaci cewa ko wani mai riƙe da muƙami na siyasa ko kuma muƙami na aiki wato public officer wucewa wanda yake in ka faɗa da ya haɗa da masu riƙe da muƙamai siyasa da na ministoci suna da haƙƙi na kasancewa su ci gaba da wanzuwa aiki har kwana 30 kafin zaɓe. To ya tsari mulki ya ambaci cewa kwana 30 shi ne kwanukan la'akari ainihin jam'iyya ta yake hukuncin za ta yi taro na zaɓen 'yan takara shekara ɗaya kafin wannan.
Umar Faruku Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Mayaka 'yan awari a arewa maso yammacin Kabaru sun ce sun kama malamai 10 a makarantar yara masu fama da dakasa. A wani hoton bidiyo da ake yadawa a shafukan sada zumunta ciki har da shafin WhatsApp a Kamaru, wani rukunin malamai su goma suna roƙon ƴan awarin yankin ingilishin kar su kashe su. Mutanen da suka hada da mata tara da namiji guda sun ce suna koyarwa ne a wata makarantar yara masu fama da nakasa a Ungumham, wata anguwa a Baminda, babban birnin yankin arewa maso yammacin Kamaru. A yau Juma'a, sojojin Kamaru sun tabbatar da ƴan awarin sun kama malaman makarantar da ke cikin hoton bidiyon kana kakakin ƴan tawayin ya ɗauki alhaki. Kapo Daniel shi ne mataimakin shugaban mayakan kungiyar ƴan tawayin Ambazonian, ya kuma ce suna hukunta malaman ne saboda sun rufe makarantar gwamnati. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya yanke shawara akan wanda zai fara nadawa alƙalin kotun koli, a cewar kafafen yaɗa labaran Amurka da yammacin jiya Alhamis. Shugaban kasar ya yi alkawari a yakin neman zaben shekarar 2020 zai cira mace baƙar fata ta farko, batun da ya jaddada bayan sanarwar ritaya da Justice Stephen Breyer mai shekaru 83 ya yi a ƙarshen watan Janairu. CNN ce ta fara ba da labarin shawarar da Biden ya ɗauka, wanda daga bisani labaran CBS ya tabbatar da batun. Dukkaninsu sun rawaito labarin ne daga majiyoyi da suke da masaniya da batun. Fadar White House ta yi gum da bakinta akan wadda za ta zaɓo ya maye gurbin Breyer, shahararren mai sassaucin ra'ayin nan da ke shirin ritaya a cikin watan Yuni, lokacin da ke zama ƙarshen wa'adin kotun. A baya, Biden ya ce yana shirin yanke shawara ne kafin ƙarshen wannan watan Fabrairu.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Bayan kaddamar da farmakin soja kan kasar Ukraine da Rasha ta yi, Najeriya ta ce za ta kwashe 'yan kasarta da ke Ukraine. To shin menene fargaban Najeriya kan wannan yaki? Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na Kaina.
Gwamnatin Najeriya ta ce ta yi mamakin yadda Rasha ta kaddamar da farmakin soji a kan kasar Ukraine. A saboda haka, ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce ta samu tabbaci daga ofishin jakadancinta da ke kasar Ukraine cewa za a tabbatar da lafiyar 'yan Najeriya da ke can. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar mai dauke da sahanin kakakinta Francisca Omayoli ta ce a halin yanzu ana daukar matakan maido da duk 'yan Najeriyar da ke da muradi da wannan gida Najeriya. Amma masana diplomasiya irin su Ambassador Suleiman Dahiro na cewar an makaro.
An san makara kaɗan tun da lokacin da wannan rikicin ya fara, ake suna cewa mutanen su tashi su bar Ukraine. Mu kuma da ya kamata tun lokacin muka ce mu ci mutanen mu su ma su tashi. Aka jira sai da rikici ya tashi sosai. Duk da haka ba laifi ba ne in aka fara ɗebo wa'annan mutane, amma jinkiri an yi ɗan jinkiri.
To ko takamaimai, menene babban fargabar Najeriya akan wannan farmaki na Rasha akan Ukraine? Dr. Kabiru Adamu, masanin tsaro ne.
Na farko dai Najeriya tana tsaka mai wayar a halin da ake ciki yanzu. In ka kula bata hito bata goyi bayan bangaren NATO ko kuma ta goyi bayan bangaren Russia. Dama takan tsaya ne ita tsaka-tsaka bata. To a wannan akwai hatsari, ita kasar Amurka wadda take uwa gijiya a NATO za ta so Najeriya ta goya mata baya, haka ma kasar Russia za ta so. To dole ne Najeriya ta yi sanye da ba ta tafiya da wannan al'amarin, in ba haka ba akwai sakamako daga baya. To tsayawa din shi ma yana da nashi amfani, amma dai kowane ne ta shiga dai kamar yadda yake tana tsaka mai wuya. Abu na biyu, akwai hadashin da ake na cewa kasuwar sayar da mai za ta iya amfana da wannan matsala da ke faruwa a Ukraine. Kuma gashi nan mun fara ganin alama ana sayar da gangan mai fiye da dala 100. Najeriya ta yi sashen na kudinta ne akan kusan dala 50 da wani abu a kai. To kaga akwai giɗi ko riba wadda za ta samu, wanda kuma idan an yi amfani da shi zai iya taimaka mu kasa. To amma inda gido ke tsaka shi ne kan mu manta cewa tallafin nan na mai wanda Najeriya take bayarwa, wanda gashi nan ya bayar da kura duk lokacin da mai ya yi sama zai shafi ainihin yadda ake zama a cikin kasar. To wannan kuma yana yin shafar tsaro na cikin gida.
Shi ma Ambassador Suleiman Dahiro ya ce akwai kuma ƙarin wasu ɓangarori guda biyu da zai shafi Najeriya a wannan yaƙi.
Muna sayan kayan yaƙi daga Ukraine, sannan muna da ɗaliban a Ukraine. Sayan kayan yaƙi nan yanzu ba zai yiwu ba cikin wannan rikici da ake ciki. Sannan ɗalibanmu ba za su ci gaba da karatu ba saboda rikicin da ake yi.
Hassan Mai na Kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, sama da sa'o'i 24 da Rasha ta kaddamar da farmaki akan Ukraine a wani hari mafi girma a Turai tun karshen yakin duniya na biyu. Dr. Muhammad Kabir Hassan mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum da ke zaune a nan Amurka. Ya yi min ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu haka a Ukraine.
Gaskiya Ukraine ana cikin wani hali mawuyaci, saboda babban hari ne wannan da Rasha ta kai ta sama da ƙasa da ruwa daga ɓangarori da yawa, daga ta Belarus ne, ta arewaci, ta gabashin, da kuma ta kudancin, ko ta ina sojoji makamai sosai take amfani da su wajen wannan kai farmakin. So mutane sun fara fita gutuwa da kuya, da dai kuma ta fara kama wajaje da yawa, kamar ta kama airport guda biyu manya-manya already na Ukraine din, ta kama wajen wani tashar tsohon nukiliya na Chernobyl da dai sauransu. Ta matsar da sojoji aƙalla tana da sojoji 1,690 a bakin Ukraine da sun fara shigowa cikin Ukraine din daga bodanta da take da shi a gabashin Ukraine.
Amurka da ƙawayenta, wato shugabannin Turai, sun kakaba sabbin takunkumai a kan Rasha. Ko kana ganin cewa wannan sabbin takunkuman za su sa shugaba Putin ya ja da baya?
A halin da ake ciki yanzu dai ba zai ja da baya da wuri ba, kuma su ma suna daukan matakai ne ba wai na yanzu dan ne ya ja da baya ba. Rai ya riga ya ɓaci wani ɓangare, so zai dan dau lokaci, amma su ƙoƙarin da suke yi shi ne su ɗauki matakai da za su iya containing ko kuma sa Rasha a cikin hali mawuyaci a gaba ta hanyar tattalin arziki da ta kasuwanci da ƙasashen yamma, da kuma ƙoƙarin takura ta wasu muradanta na diplomasiya da kasuwanci da kuma extending influence ɗinta.
To, kowane hali 'yan ƙasashen waje suke ciki a ƙasar ta Ukraine?
So, da yawa ƙasashe suna kira da kan cewa 'yan ƙasashen su bar Ukraine. Ita kanta yana ganin Rasha ba za ta kai hari a kan farar hula ba. Abinda take ƙoƙari ta yi shi ne ta mamaye gabashin Ukraine ɗin da 'yan asalin 'yan Rasha suka fi yawa, wasu masu muryan Rasha, da kuma ta yi Putin preja.
Wato ta saka matsin lamba kenan akan shugabannin
Ukraine. Matsin lamba na shugabannin Ukraine, wanda tana ganin dama can suna da ra'ayin goyon bayan ƙasashen yamma ne a Ukraine ɗin.
Dr. Muhammad Kabir Hassan kenan mai sharhi kan lamuran yau da kullum. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.
Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia.
Gaban Amurka Joe Biden kenan a jiya Alhamis yake bayyana ƙarin takunkumi akan Russia, bayan da ta kai mamaya ƙasar Ukraine da sanyin safin ranar Alhamis. Lokacin da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali akan kenan, inda har ila yau za mu ji abin da masu fashin baki ke cewa kan wannan dambarwa. Sunana Mahmud Lalo. madalla. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da saka wasu sabbin takunkumi akan Russia bayan mamayar da shugaba Vladimir Putin ya kai da sanyin safiyar jiya alamis akan Ukraine din da ke makwabtaka da Russia.
Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions.
Biden kenan yake cewa Putin ne ya zabi shiga wannan yaki da kansa saboda haka shi da kasarsa za su girbi abin da suka shuka. A yau ina mai sanar da karin takunkumai masu tsauri tare da takaita abin da za a iya shiga da shi cikin Russia. Hakan zai haifar da mummunan tasiri akan tattalin arzikin Russia a yanzu da kuma nan gaba. Muna sane muka tsara waɗannan takunkumai don su takura Russia na wani tsawon lokaci. Ta yadda a gefe guda kuma ba za su tsawwala wa Amurka da ƙawayenmu ba. To waɗannan sabbin takunkumi sun hada da wasu bankunan Russia da wasu mashahuran mutane da kuma wasu bangarorin da suka shafi ayyukan samar da fasahohin zamani. Ko da yake shugaba Biden ya ce Amurkawa za su dan ji hucin wannan takunkumi a fannin sayan man fetur saboda farashin sa da ya tashi a kasuwar duniya sanadiyar mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Amma ya kara da cewa bai kamata wannan takalar fada da Russia ta yi a bar shi ya tafi salin alin ba. Domin a koda yaushe Amurka na goyon bayan ƴancin walwala ne. Wani abu da duniya ta zuba ido ta gani shine ko Amurka za su tura dakarunta zuwa Ukraine din don taimaka mata. Sai dai yayin wani jawabi da yawa Amurkawa a jiya alamis, Biden ya ce gwamnatinsa ba ta da shirin tura dakarun ƙasar zuwa cikin Ukraine. Amma kuma ya yi alƙawarin cewa dakarun na Amurka za su mara wa sojojin NATO baya idan har mamayar ta Putin ta wuce Ukraine ta hada da ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO 30.
And now I'm authorizing additional US force capabilities.
Biden yake na bada umarnin tura ƙarin dakaru zuwa Jamus a wani mataki da NATO ke shirin ɗauka, ciki har da wasu dakarun Amurka da hukumar tsaron ƙasar ta saka su cikin shirin karta kwana a yan makonnin da suka gabata. Shugaba Biden ya ƙara da cewa akwai yiwuwar matakin da za su ɗauka nan gaba zai hada har da saka takunkumi akan kadarorin Putin idan har mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta faɗaɗa. Da dai safiyar ranar alamis Putin ya kai mamaya cikin ƙasar ta Ukraine, lamarin da rabon da ga irinsa tun ƙarshen yakin duniya na biyu inda dakarun Russia suka farwa na Ukraine a gabashin ƙasar da ake takaddama da kuma wasu muhimman biranen ƙasa ciki har da kibba babbannin ƙasar. Shi dai Putin ya ayyana lamarin a matsayin matakin kwance ɗamarar Ukraine wacce a da ta kasance mamba tsohuwar tarayyar Soviet amma ta sami ƴanci a shekarar 1991, matakin da ya janyo kakkausar suka daga sassa na duniya inda Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Tarayyar Turai da wasu shugabannin duniya masu fada'aji suka yi tur da lamarin. A wata hira da suka yi ta wayar tarho Dr. Nasir Danmowa, ɗan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka, wanda ke sharhi kan al'amuran da suka shafi siyasar duniya, ya yi wa abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumil ƙarin haske kan yadda yake kallon wannan dambarwa.
Ita Rasha har yanzu tana kallon Ukraine a matsayin wani ɓangare na ƙasarta da ya ɓalle. Sunanta na ainihin Ukraine abin da ke nuni da Rasha ce kamar na ɓangare ne na ƙarƙashin haka. So tun wannan rubuce tun lokacin da tsariyar ta Rasha ta rubuce Ukraine ta samu ɓallewa, tun sannan abin da ya musu ainihin Rasha da
wato tun rubujewa Soviet Union kenan wannan kungiya ta Soviet Union.
Tun wannan rubujewa din bata abin da ya mara shi da musamman shi Vladimir Putin. Inda abin ya tsara musu shugaban shi ne shi ne lokacin da yana son su shiga cikin ajallar wannan kungiyar
tsaro ta NATO.
To akan wannan shi kasance suwa shi su shigar idan aka ce aka sasu wato an kawo musu faɗa haka ban gida ne. Gaskiya a halin yanzu ita Russia da kuma shi Vladimir Putin sun zama ma kasashen yamma na Turai da kuma Amerika kamar nan da Hausa ke cewa tsaron garin bakin su. Shi wannan matakin da ya ɗauka na yin sojoji a ɓangaren da suke neman wariya daga Ukraine. So ai abin da ya nuna ya ce wai ya sa su ne don tsaron kariya ta waɗannan mayakan daga sojojin Ukraine.
To sai dai ya ce irin tashi mahangar bai yi tsammanin wannan takaddama za ta kai ga yakin duniya na uku ba.
To bai yi tsammanin zai kai wannan ba don ko shi kan shi Vladimir Putin wannan yana so aiki ga yaki ne tsakanin shi da waɗannan kasashe amma yana so ya nuna ƙarfin shi ne a wannan yankin da kuma sirrin kasashen da ke cikin NATO idan ya nuna musu cewa yana da hankin hada a ciki
masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka nan nan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Sarfi da Hashim Gumel da Dr. Nasir Damuwa da kuka ji muryarsa a ƙarshe sai Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu
a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce yaƙi ba alheri ba ne da Allah ka kawo fahimtar juna tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sako na gaba ya fito ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga da Komarata da Abubakar Bajoga suka ce hanyar su ta samar da dokar kariya ga manyan ma'aikatan gwamnati da majalisar wakilai ke kokarin yi wannan bude wa duk wani mai mukami na gwamnati kofa ne ta aikata abin da yake so to mu dai al'ummar Najeriya musamman ma mu talakawa muna tare da Allah wadai kan wannan dokar kuma ba da yawun mu ba sai sako daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Madatai da Magaram da Iliyasu Yakubu Digawa suka ce salam BOA dan Allah ku mika mana wannan sako zuwa ga gwamnatocin Russia da Ukraine da su zauna kan teburin sulhu suka a ƙarshen wannan wutar rikici da take ƙara ruruwa a tsakanin su sako daga Shawwa da Murjau yace lamarin rashin tsaro a Najeriya abin akwai damuwa fa sosai domin kullum maimakon sauki sai tsanani abin ke ƙara yi Allah ya kyauta kuma ya ji kan mu ba dan mun mutu ba amin sai sako daga Namairo Umar Makera da Yahaya Dannau Azare suka ce to manyan kasashen duniya masu fada ajida majalisar dinkin duniya ya kamata ku gaggauta daukar matakin kawo ƙarshen wannan rikicin yaki da ya barke tsakanin Russia da Ukraine domin ita fitina farkon ta aka sani amma ba san ƙarshen ta ba sako daga Malam Hussein Dangote karasuwa daga jihar Yobe yace salam biyo ya Hausa hakika matakin sike mataimakin gwamnatin jihar Zamfara wato Mahdi Aliyu Gusau tare da mai gurbinsa da wani da 'yan majalisar dokokin jihar suka yi wai sakamakon zarginsa da wasu laifuka wannan san ba daidai ba ne kawai a fili ta nuna cewa saboda ya ki amincewa da abin da kuke bukata amma ya kamata ku sani fa duk nisan jifa zai dawo kuma ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi da fatan Allah ya dora mai gaskiya akan ƙarya Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amban a takeice
to ba balla takeice sojojin Ukraine da na Russia sun gwamza fada a wajen birnin Kyiv da safiyar yau Juma'a wuni na biyu da Russia ta kai mamaya akan Ukraine yayin da ake ci gaba da bin hanyar diplomasiya domin dakatar da yakin kada kasashen yammacin duniya kuma suna ƙara taimakawa kawasu an ji ƙarar rakin fashewa a babban birnin Ukraine da safiyar yau Juma'a jaridar da New York Times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin Kyiv Times ta ce bidiyon ya kuma nuna akalla ana harba wasu makamai masu linzami guda biyu a kusa da Kyiv kafin fashewar a hali da ake ciki kuma kasar Japan za ta dore takunkumai akan Russia da ke auna kayayyakin da take aikewa da ma'aikatan kuɗi in ji Prime Minister Fumio Kishida a yau Juma'a bayan da kungiyar kasashen G7 masu arzikin masana'antu sun amince su jakunnan Russia a fannin tattalin arziki saboda mamayar da ta kai a Ukraine sanarwar ta zo ne bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya kaddamar da wani gagarumin farmaki ta ƙasa da kuma sama a jiya Alhamis
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin damu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da taya ni gabatarwa sai kuma Jude Ladies Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe